Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Kana da radio FM na amfani sarauniya, fara'a, nomad, download. Kana masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Jummai Ali muke farin cikin sake jin rigaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji abin da ƴan Najeriya ke cewa game da cika shekara guda da gwamnatin Najeriya ta yi karkashin mulkin shugaba Muhammadu Buhari kana mu kawo muku shirin Salu Garba na rashin tayi akan ba arha sai sakonnin da ku masu aure kuka aika mana ta wayar tarho amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
kuma labaran kamfanin dillancin labaran kasar Iran da ake cewa Inna a takaice ya bada labari a jiya Lahadi cewa ƴan kasar ba za su samu damar zuwa aikin hajjin bana ba domin Iran ta kasa cimma daidaituwa da kasar Saudi Arabia kamfanin dillancin labaran yace ministan harkokin addini da al'adu na kasar Ali Janati ya faɗa cewa kasar sa ta dauki wannan mataki ne ko kuma ta yanke wannan shawarar ce A saboda halayyar da kasar Saudi Arabia ta nuna wa tawagar wakilan kasar Iran da suka je kasar domin tattauna ka'idoji ko kuma sharuɗan aikin hajjin bana. Ita kuma kasar Saudi Arabia ta ce Iran ta gabatar da bukatun da ba za su yiwu ba. Dangantaka tsakanin kasashen biyu ta raunana bayan da aka kashe fiye da Iraniyawa 400 a lokacin aikin hajjin bara.
Masana harkokin tsaro a kasar Afghanistan sun ce akwai yiwuwar ƴan kungiyar Taliban a kasar su ƙara ƙaimin har-haren da suke kaiwa a cikin watan azumi. A wani yunkurin nuna cewa kashe shugabansu da aka yi a makon jiya bai shafi duk yadda suke gudanar da harkokinsu ba. A makon jiya harin jirgin saman yakin Amurka da ba matuƙi a cikinsa ya kashe shugaban Taliban Mullah Akhtar Mansur a kasar Pakistan. To amma jami'an tsaron kasar Afghanistan sun dage akan cewa a shirye suke su dakile duk wani hari a cikin watan Ramadan ko kuma da wani lokaci da za a kai a irin waɗannan har-haren.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fafatawar kwanaki biyu tsakanin sojojin gwamnatin Yemen da 'yan tawayen Houthi ya kashe akalla mutane 42. Jiya Lahadi jami'an sojan Yemen suka ba da wannan bayani. 'Yan tawayen Houthi waɗanda suke samun goyon bayan Iran sun kai hari wani yanki da ke tsakanin lardin Marib da Shabwa to amma sojojin da ke biyayya ga gwamnatin Yemen din suka fatattake su. Wani jami'in sojan Yemen mai mukamin janar ya ce sojoji ba za su daina fafatawa ba har sai sun kwace ilahirin yankin daga hannun 'yan Houthi.
A can kasar Iraki kuma jami'an tsaro sun kewaye birnin Fallujah daga bangarori hudu kafin fafatawar da za a yi gadan-gadan. To amma ana nuna damuwa akan abin da zai samu fara hula waɗanda ke zaune a cikin wannan birni da 'yan ISIS suka mamaye. Wani sojan Iraq na musamman mai suna Muhammad ya ce 'yan kungiyar ISIS sun nasaba mafmai akan tituna kuma suna amfani da masu ƙunin harin baƙin wake. Soja Muhammad ya yi wannan furucin ne lokacin da aka tuntuɓe shi ta wayar tarho wanda yadda zai yi magana bisa sharaɗin ba za a bayyana dukkan sunayensa ba. Ya ce yanzu suna jira ne a ba su izini su kutsa su kashe 'yan Daesh wato 'yan ISIS kenan. Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana ta samun bayanai a halin na shiga ukun da fara hula suke ciki a wannan wurin.
Shugaba Barack Obama na Amurka ya shirya yin abubuwa da dama yau Litinin da ke zama ranar hutu tunawa da mayakan Amurka maza da mata da suka sadaukar da ransu da ake cewa Memorial Day da Turanci. An shirya da safiyar yau Litinin ɗin nan shugaba Obama zai karya kumallo da wasu ƙungiyoyin tsaffin sojoji da kuma shugabannin soja a fadar White House. Daga bisani shugaban zai halarci wani bikin wannan rana a makabartar Arlington inda zai ajiye furannin kallo. Jiya Lahadi kuma rana ce da aka keɓe domin jinjina wa sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ranar karrama fiye da sojojin kiyaye zaman lafiya miliyan ɗaya maza da mata a duk faɗin duniya da ake kira masu sanya hula mai launin shuɗi Blue Helmets da Turanci. A farkon wannan watan babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya jefurannin kallo a harabar Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York domin tunawa da sojojin kiyaye zaman lafiya 3,400 waɗanda suka rasa rayukansu tun lokacin da aka fara tura sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasashen duniya a 1948 kimanin shekaru 64 da suka shige.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. To bari mu yaya shirin kallabin shirin da abinda ƴan Najeriya ke cewa game da cika shekara guda da gwamnatin Muhammadu Buhari tayi a Najeriya. Ga ra'ayin da Abdulwahab Muhammad ya tattaro muna daga Bauchin Yakubu.
Sunana Abubakar Bili Tafawa Balewa. Ɗaya daga cikin alƙawuran da President Muhammadu Buhari ya yi musamman na kawo zaman lafiya mun fara ganin shi. Kusan zaman lafiya ta dawo arewa maso gabas na Najeriya. Sannan kuma ga kokari na wajen daidaita al'amuran tattalin arziki na ƙasa. Wannan mu ko a haka Muhammadu Buhari ya mana, kuma muna fatan sauran alƙawura da ya yi musamman na kauda talauci da na samar da abubuwan yi su abubuwan da zai zo ya duba nan gaba musamman shekara mai muna da yaƙini insha Allah nan ba da dadewa ba dukkan jama'an Najeriya ma gaba daya za su ga alfanun canjin nan da muka samu a karkashin gwamnatin General Muhammadu Buhari.
Sunana Alhaji Kallam Musa Kaptan. Duk mai hankali in ya zauna ya dubi da abin da ya faru can baya, shugaba Buhari ya inganta tsaro a ƙasar nan fiye da yadda ba, saboda mutane yanzu su samu rawar tsoro da mutane suke fama da shi na Boko Haram da suke shiga kasuwanni, tashoshin mota, masallatai, coci, suna kashe mutane ba gaira ba safar. Duk wa'innan abubuwa in ka zauna ka duba yanzu za ka ga duk wa'innan abubuwa sun kau, mutane sun dawo ana walwala da sauri. Duk yana kokarin wa'innan abubuwa, amma gaskiya na tsakani da Allah mu ma talakawa kanmu ba ma taimaka mishi, saboda mun ɗauka Buhari shi kadai shi zai wannan yaƙi kawai ya kwato mana wa'innan abubuwa. Mutane sun saki dukiyar nan na fitar hankali, mu especially ƴan siyasa da suka yi siyasansu na PDP suka yi mulkin a lokacin PDP ba ƙaramin ɓarna. Tun da aka kafa duniya ma ni ba yi tsammani akwai inda aka yi ɓarna na sace-sace na fitar hankali kamar yadda aka yi a Najeriya.
Sunana Sani Muhammad. Shekara ɗaya da Buhari ya kai mulki, gaskiya wannan bawan Allah ya yi abu wanda inda wani ne sai ya shekara 32 wannan ya yi shi a cikin shekara ɗaya. Wannan abin kawo shi ne babbansa zaman lafiya da ya faru a ƙasar nan cikin ikon Allah. Sa'an nan kuma ko wani abin da mutane suke cewa abu kaɗan sai su ce wai, amma sai su ce Buhari, Buhari, Buhari. Buhari nan ba da za a yi a ce komi shi zai yi, ba da za a yi a ce komi sai Buhari. Buhari ba da shago a kasuwa a ce ya ta da kudin abu ba shi ba ne. Wannan hali ne na irin na mutane kuma wanda ana ganin wani abu shi kenan su ma sai can da kudi su kara kudi, wanda haka kuma ko zai kamata ba. Mu ne mu talakawa, mu ne ba mu tausayi kanmu, amma sai mu rinka cewa Buhari ya ji tausayi.
Sannan haka ce siyasa ta zo su ko su taho a ɗana su wai an haɗa adilai ne su ba a san azzalumai ne ba. Iyan siyasa ne ɗan alƙawali da kwancewa.
To madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan.
Sosu kamar laka, sannan akwai ƙwararrun lauyoyi kun su ba ƙarya. ce kake fasa ayyukan iwacen ne Allah ya fasa ku ce da duki amman fetur da take fasa amman sana garin karfe akwai shugun zuwa duniya
Madalla mun gode Muhammad Nasir dan tsohon Tagora shi ma Mustafa Nasir Batsari daga jihar Niger ya aika mun da rahoton abinda mutane ke cewa game da shekara daya na mulkin jami'ar APC yayin da wasu ke yabawa wasu ko sai kushewa suke yi
ƴan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da cika shekara daya na mulkin jami'ar APC a Najeriya akwai mabambantar ra'ayi ga ƴan Najeriya game da mulkin na APC amma duk da bambancin ra'ayin da dama daga cikin ƴan Najeriya sun yaba da kokarin gwamnatin APC a bangaren yaki da kungiyar Boko Haram da kuma yaki da masu cin hanci da rashawa to sai dai a ɗaya gefen matasa da kusan su ne kashin bayan kafa gwamnatin APC a Najeriya sun ce su fa a bangaren su da saura kamar yadda matashin APC a jihar Niger Muhammad Gazali Wushishi ya bayyana
amma dai still hawa yau muna son a taimakawa matasa su samu nayi
ku matasa ba ku gani a kasa ba
mu matasa har yanzu ba a ce da mu komai ba
shi ma dai shugaban jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Niger barista Tanko Beji ya ce babu wani canjin da suka gani
ba abin da mutum zai iya cewa domin baka ga komai ya faru ba baka ji wani abu na faruwa ba kuma ba abin da zaka iya tabawa ka ce ga wannan abu da ya faru a cikin shekara daya domin ba wani abu da aka yi a cikin shekara daya da zaka je ka taba ka ce wannan abu gashi shi aka yi da aka a cikin shekara daya
to sai dai a nashi bangaren dan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Niger a karkashin jam'iyyar ta APC wani rabul Abdullahi Idris Garba ya ci a bangaren sa ya kashe sama da naira miliyan 400 wajen tallafawa matasa da kayan dogaro da kai sannan da gina wasu kananan asibitoci a mazabin sa
wannan asibitoci guda 9 ne wanda muka yi commissioning yau kowane guda ya tashi a matsayin naira miliyan 29 banda equipment da equipment wurin naira miliyan 37 yake
da dama daga cikin magoya bayan APC a Najeriya dai sun ce sun yi imani duk abinda shugaba Muhammadu Buhari ya zo da shi na ci gaban kasar ne kamar yadda dan majalisar wakilan Najeriya Honorable Shehu Salah Rijau ya bayyana
amma mu muna ga maka musamman mu ƴan jam'iyyar APC dake wakiltan al'ummar Najeriya duk abinda Buhari ya kawo mun san abun ci gaba ne duk abinda Buhari ya kawo ba yanayi ne don kan shi ko don iyalin shi ba saboda haka kowane lokaci muna shirye ne mu bashi goyon baya kuma muna bashi goyon baya
a jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar a ranar Lahadin nan ya jaddada matsayinsa na farfado da tattalin arzikin Najeriya da ya durkushe, sannan ya ce zai sa a kama tsagerun yankin Niger Delta masu fasa bututun man Najeriya wanda kasar ta dogara da shi wajen samun kudaden shiga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu agogo nan ya ce ƙarfe 3 na tsakar dare da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a barka da hanzu tare da fatan an waye gari lafiya. Salo Garba ne yake farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Malam Ahmadu Manu, masanin tattalin arziki kuma mai hada-hada a kasuwar sayar da hannun jari da ke birnin Abuja, Najeriya. Makon jiya ya yi mana bayanai akan cire tallafin man fetur da kuma matsalar da ta biyo baya. Yau mun ci gaba da firar inda na soma da wannan tambaya. Yanzu kasafin kuɗin ya fito, me ya kamata a yi?
Abin da ya kamata a yi a shiga kashin kuɗi. Gwamnati ita ce babban mai kashin kuɗi a ƙasa. So kuma ta daɗe bata kashi komai ba, ya kamata a ga gwamnati ko ina yanzu a cikin ƙasa ɗin nan. Hanyoyi ne, asibitoci ne, duk abin da ya kamata gwamnati a ce tana yi da can da bata yi ba. Ya kamata yanzu kuɗin su shiga wajajen nan a ɗauki mutane suna aiki, kamfunan yin hanyoyi, kamfunan yin gine-gine, wasu abubuwan da gwamnati ta yi. A gaggawa gwamnati tana kashin kuɗi, kuɗin nan da take kashi zai shiga cikin tattalin arzikin ƙasa ya sa mutane su zamanto sun ɗan samu matsalolin da harkokin rayuwarsu. Shi ɗaya ne zai sa a ce to za a samu sauƙi ga abin nan. Amma har yanzu kaga yanzu ai mako nawa yanzu sa hannu ga tattalin arzikin. Har yanzu gwamnati bata fara kashe-kashen kuɗin da ake zaton za ta fara ba. Shi ke kawo duk har yanzu kowane mutum yana cikin wani hali na rashi ya bazu cikin ƙasa ko ina.
Bari mu koma kan farashin mai ɗin nan yanzu. An ce naira 145 ne lita kowace lita. Banda ƙarin farashin, gwamnati ta ce daga yanzu za ta dinga daidaita farashin cikin gida da na kasuwar duniya. To kana jin akwai illa idan ta haka nan?
Ani tun da dadewa, tun lokacin da ma wacce gwamnati na nan 2012 da suka cire, na yi murna da aka cire shi. Domin ainihin abin da ke faruwa shi ne babu wani riba da talaka ke samu da abin da ake ce ma gwamnati na tallafa ma farashin mai. Iyaka dai masu kuɗin ne har yanzu suke bugabugensu su tara kuɗin su anshi. Shi talaka ai ya daɗe bai samu mai a farashin gwamnati ba. Iyaka inda ake samun wannan farashi daga irin manyan birane su Lagos, Abuja, can ba a rasa ba kila cikin su Kano, su Kaduna. Amma duk ƙauyuka da karkara duka babu inda ake samun wannan farashi. Tunda aka fito an daɗe ana wannan. So ba cire mai ɗin ba ne adda illa. Halin da mutane ke ciki ne sanda aka cire shi ne illa ɗin. Ba a kwatanta daidai ba da a ce lokacin da 'yan kwadago suka kawo cewa suna buƙatar a daga albashin matsakaicin ma'aikaci a cikin gwamnati. Da gwamnati ta yi wani aiki haka nan ta ɗan ƙara ma ma'aikata. Ta shirya wurin da ya kamata ko da an cire wannan tallafi ɗin, mutane sun riga sun ji abin da gwamnati ta yi musu, sun ɗan ji daɗi da rayuwarsu. To da ba wani shan kai ga wannan abin. Don banna ce ake da yawa cewa ana ba da wani tallafi ga mai ɗin. Banna kuɗi ne kuɗin da ya kamata a yi ayyukan asibiti, hanyoyi da sauransu. A ɗauka a ba mutane ɗan ƙalilan cikin biliyan na kuɗin ƙasa a ba mutane. So ba wai cire mai ɗin ba ne. Mai ɗin ga ya daɗe ya kamata a cire wannan tallafi ɗin ga mai ɗin. Amma ita gwamnati kuma in za ta yi abu ya kamata ta dubi rayuwar mutane ya take. Wani kunci suke ciki, wani hali suke ciki, sai ta ɗan hito da su daga cikin wani kunci ɗin kahin ta yi wani aiki da zai sa su ƙara shiga cikin wani kunci. To yanzu ko kahin wannan cire mai din mutane na cikin halin koyaya za su yi. Kuɗin abinci duk komai ya yi sama. Ka dubi tumaturi ma ba ka iya sayen tumaturin da zaka ce yau ka yi girki da shi. Tumaturin naira 500 bai wuce guda 6 ba ko guda 10 kwara ɗan ƙananan kwalis tumaturi.
Dari nawa?
Kada mutane na cikin su shinkafa komai ya je sama, su dawa ne, su tsiro ne, komai ya tafi sama. Sannan a zo a ƙara cewa wannan hanyar da za a kawo waɗannan abubuwa da ƙauyuka zuwa birane a ci da jama'a, hanyar da za a yi ta bin hanyar mai din nan da za motoci za su yi amfani su yi wannan abubuwa, shi ma an ƙara shi. Dole ne waɗannan kayayyaki su ma su je sama. Tunda wanda ya sai mai din da tsada shi ma in zai doko fasin da zai ce zai yadda kuɗin shi. So komai zai je ya ƙara yin sama. So lokacin da gwamnati ta yi wannan aikin ne shi ne bai yi daidai ba. Ko ya kamata a cire wannan tallafi ba. Tallafi ya kamata a cire shi tun lokacin da aka yi ta rayo da ana ta bamu yadda ba tun lokacin ya kamata mutane su kalle gwamnati ta cire wannan tallafi din. Da yanzu mun san inda muke ga yadda harkar mai ke tafiya a cikin ƙasarmu.
To amma gwamnati ta fito da shirin kashe naira biliyan 500 domin taimakawa waɗanda suka fi fama da talauci. Su kimanin miliyan 8 da matasa 500,000.
An ware kashe kuɗin kafin ta cire tallafi.
Amma na ce
an cire tallafi ba muna yana cikin kunci ko da trillion ne ta kashe yanzu. Kafin ya shiga cikin ƙasa wahala za ta daɗe ana yin ta. Kafin aji abinda ta kashe din ne ya kama mutane za a daɗe ana wahala da shi. Ya kamata gwamnati ta ɗauki hanyar da za ta taimaka ma jama'a kafin ta ƙara sa cikin kunci. Rashin sa mutane cikin tun da gwamnatin da ta zo ba ta kashe da ta kashe biliyan 500 ɗin nan wata uku da suka wuce da lokacin da za ta cire mutane sun ɗan ji maslaha sun ji suki da rayuwarsu. To ba za a yi wani abin nan ba. Amma a ce bayan mutane suna cikin kunci ɗin. Sun daɗe cikin kunci ɗin nan, yadda mutane daga kuncin nan ba wai ɗan abu ne da za ka yi yanzu ka sa ba sannan a samu bambanci a cikin rayuwar mutane.
Bari in maka wannan tambaya shi. Shin kana jin hukumar lamuni ta duniya wato IMF ita ce ta matsawa gwamnati ɗaukan wannan matakin?
To a shugaban su ta zo Nigeria kuma shugaban ƙasa ya gaya mata ba za su yi aikin da za ta yi ba.
Dan wannan amma ce a nake cin. Ita wannan hukumar ce ta matsawa gwamnati daga baya ta ɗau wannan matakin?
To kici a hukumar IMF ce ta matsa mu gwamnati ba. Gwamnati daman ta iske tattalin arziki ya riga ya rubuce. To kuma ba ta ɗauki sauri ta tallafa ta fara ta da shi ba. So shi tattalin arzikin ne wahalar da ke cikin shi yake matsa mu gwamnati ba wai IMF ba. Inda za ta samu kuɗin da za ta cika giɓin da ta iske kuma giɓin yana da yawa shine matsalar shine babban abin da ke matsa mu gwamnati ba wai IMF ba.
To yanzu ina ka kwana a ƙasar?
To inda aka kwana yanzu dai muna duban cewa ita gwamnati in ta shirya kashe kuɗin ga inda ya kamata a kashe su. Ba wai irin kashe kuɗin da aka saba yi ba. Na azuta wasu arziki tsaya ta marasa arziki don abin da ke damun Nijar kenan. Inda yadda ake kashe kuɗi ne da zai ɗauki lokaci da yawa kafin tattalin arziki mai tashi. Amma in za ta ɗauki kuɗinta ta sa inda ya kamata a sa wajen gine-ginen hanyoyi, ba da ruwan sha, ba da magani, ba da abubuwan da ya kamata a yi a cikin ƙasa waɗanda za su taɓa talaka ya ji cewa lalle akwai gwamnati.
Da wutar lantarki ko?
In za ta kashe kuɗi irin wuraren nan.
Na ce da wutar lantarki?
Amma in don a ci gaba da yin kwangila ne a ba wannan masana'anta, a ba waccan masana'anta, su kuma can su ɗibi abin da za su ɗiba su aika ɗan kaɗan cikin hannun talaka ko kuma ta ayyukan da aka yi wa talaka. To gaskiya zai ɗauki lokaci da yawa. Don mutane sun wahala fa. Mutane na cikin wahala kuma yanzu hakan ga. Fidda su daga wahalar nan shine babban aikin da gwamnati ya kamata ta yi. kuma yadda za ta tsara za a taimaka ba wai a ba mutane 2500 ba 2500 mi zai mu mutane yanzu cikin halin da suke ciki ko da talakan talaka kan ba 2500 mi zai mishi aikin da ya kamata a yi ma talaka shine na gina kasa ya zamanto ana ganin gwamnati nan gina hanya ne nan bada ruwa ne nan bada magani nan buda asibiti ne abubuwan da ya kamata bada taki ne dan taimakon da iri ne mai kyau za a ba manomi a share mishi gona ne a yi mishi wasu abubuwa da zai zamanto cewa yana ganin gwamnati kusa da shi shi kuma yana ji moriya ga gwamnati shine kawai zai kawo sauki ga abinda muke ciki.
To Malam Amadu, mun gode da bayanin da ka bamu. Da fatan bangaren gwamnatin kasar idan sun ji za su dauki matakan da suka dace. Yanzu a madadin bakon namu Malam Amadu Manu da Chubahiro Diodune wanda ya shirya mana sauti, ni Salu Garba ke cewa ku kasance lafiya.
To Malam, mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka bar mana a wayan tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Muhammad Ahmad Idris daga unguwar Kabuga a Kano a Najeriya. Yau ina so na bayyana ra'ayina dangane da ranar demokuraɗiyya da aka gudanar a nan Najeriya kuma shekara ɗaya da cika mulkin shugaba Muhammadu Buhari. To babu shakka mu dai kan mun ga canji. Alhamdulillah babu abin da za mu cewa Allah sai godiya domin mun samu zaman lafiya. Assalamu alaikum, mai magana Aminu mai kwadon linzami bayan kasuwa Malam Fashi. Ina kira gwamnatin Najeriya. Wai ta manta da irin alƙawuran da yayi wa talakan Najeriya inda ya faɗi tashi a kanta? An sa al'umma cikin kurkuku. Dan man gaban da muke sha da kyar ya koma 10,000, masara 100,000. Da 70 dawa 220 saboda Allah duk wanda ya kwana bai ci ba wani in ya hakura wani ba zai iya hakura ba za ka iya kai ga zuciyar sai ji aikata abin da ba a bukata kaga wasu waye sila. Ina kira ga gwamnatin Najeriya don Allah don annabi ba don halin mu ba domin tsoron Allah da ya halicce ta don Allah don annabi a sauƙaƙawa talakan Najeriya.
Assalamu alaikum BOA Hausa, sunana Muhammad Sani Babbaran mai shugaba kalgamin Niger State. Don Allah BOA ina son ku taimaka min don Allah ku isar min da sakona zuwa ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. Gaskiya shugaban kasa Muhammadu Buhari abin da ya yi na 'yan Najeriya rashin bayyana abin da ya ce zai bayyana abin a kwato ga jama'a barayin kasa da sunayensu da san zaɓi Muhammadu Buhari da ni alƙawalinsu da sanin cika alƙawali da yake.
To Madalla, mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amma wannan kara takaice.
Kamfanin dillancin labarun ƙasar Iran da ake cewa INA takaice ya ba da rahoto a jiya Lahadi cewa 'yan ƙasar ba za su samu damar zuwa aikin hajjin bana ba. Domin Iran ta kasa cimma daidaituwa da ƙasar Saudi Arabia. Masana harkokin tsaro a ƙasar Afghanistan sun ce akwai yiwuwar 'yan ƙungiyar Taliban a ƙasar su ƙara ƙaimin hare-haren da suke kaiwa a cikin watan azumi a wani yunƙurin nuna cewa kashe shugabansu da aka yi a makon jiya bai shafi ko kuma ba zai shafi yadda suke gudanar da harkokinsu ba. Fafatawar kwanaki biyu tsakanin sojojin gwamnatin Yemen da 'yan tawayen Houthi ya kashe aƙalla mutane 42. Jiya Lahadi jami'an sojan Yemen suka ba da wannan bayani.
Soma Adalla, yanzu kuma anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. A madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Jummai Aliwar ta taimaka min domin gabatar da shirin. Da Chubahiro Diodune wanda ya ba da umarni da injiniyanmu wannan lokaci, wato injiniya Charles, ni Ladan Ibrahim yake cewa sai an jima ku.